kan cewa yin niyyar azumi kullum in za a ɗauki azumin shi yafi, to shi ya ɗauki hakan ko shi zai azumi sai ya yi niyya, to sai wata asuba ta zo ya mance bai yi niyyar ba ya azumi shi.
An taɓa yi mawala baka gumi irin wannan tambaya, Allah ji kashi da gafara. Sai Timon da ya tambaya ka yi sahur, sai Allah ga ta mana na yi, sai shi ke da ka yi niyya. Kai ma sai mu ce maka ka san cikin wata azumi muke, in ka ce eh sai ce to ka yi niyya. Shi ce dama niyya sanin aiki shi ne ma'anar niyya, ka san za ka yi aiki kaza shi ne ma'anar niyya, ba wai sai ka furta da baki ba ka ce na yi niyyar yin kaza ba.
Wannan ya ce shi ne ya sabon aure kusan babbar sallah, to yana son ya yi walima amma kuma dabba guda ɗaya ke da ita, shin zai yi walima ne ya balle ko ko zai lage ya bar walima?
Layya magana ingantata wajibi ce, akwai saɓani tsakanin malamai game da hukuncin layya, suna ce ko wajiba ce, magana ingantata layya wajiba ce, wanda ke da hali wajibi ne layya. Walima ko suna ce ba wajiba ba ce, suna ce ga wanda take da hali da yi walima, za ka nabi cewa wa Abdurrahman bin Awlim wa lahu bisha, za ka da mutum zai yi aure bai yi walima ba, ya bar abin da ya kamata amma bai bar wajibi ba, wato bai yi laifin da za a rubuta mai zunubi ba, amma idan yana da layya yana da halin zai laye bai yi ba za a rubuta mai zunubi. Za ka sai ka haɗa abubuwa guda biyu, sai ka yi layya da nama, ka so nama kasuwa ka yi layya da mali, ka yi walima da nama, ku yi hakuri, ka yi walima da nama, sai ka so nama sai a yi abinci da shi a yi walima, ko ka so dabino in ba halin sayan nama. Dan Imam Bukhari ya kawo babu ya ce babu wanda ya yi walima ba nama, sai kawo ta walima da annabi ya yi, walimar Safiya wadda aka yi kan hanya, karbaki aka yi ma annabi, wanda ya kawo dabino, wanda ya kawo gari, wanda ya kawo kaza, aka haɗa aka yi. Sai Bukhari ce babu walima ba nama, sai kawo wannan hadisin, zaka sai ka haɗa biyu, sai ka ajira godan layya walima, kuma sai ka yi abin da ya sauƙaƙa.
Wannan tambaya malamin ya sha ansa ta game da hukuncin fitar maziyyi ga mai azumi. Wannan ya ce yana son malamin masa bayani game da hukuncin sunan Yasir da kuma Subai'a, shin sun halatta a shari'ance?
Kwarai da gaske akwai Yasir zamanin annabi, akwai Yasir cikin sabon annabi. Yasir suna ne mai kyau, kuma Yasir yana da tarihi, haka Subai'a suna ne mai kyau, ita ma tana da tarihi, haka wannan sunaye ne masu kyau wanda ya kamata a ce ansa, domin akwai su zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam cikin sahabbai.
Wanda ya ce a yi wa 'yan uwa masu itikafi magana da cewa sun rufe jan layi da aka yi don daidaita sahu, wanda hakan ya sa sahu na karkacewa yanzu, sannan yana son kuma a yi nasiha ga masu yin bahaya wurin da bai dace ba. Haka ma ya ce a yi wa 'yan uwa matasa nasiha a kan kallon sallar jam'i a masallaci, domin akwai waɗansu da ke yin sallah a ƙofar gida ko a majalisa.
Wannan matsala ta yin salloli barkatai bakin shaguna, bakin gidaje, a majalisu daban-daban, babu shakka illa ce babba wadda ke nuna rashin girmama masallatai. Babu shakka Annabi ya ce an gina masallatai don sallah, da ana so kowa ya sallah inda ya ga dama, da ba a ce a gina masallatai ba. Za ka yi ce da matuƙar muhimmanci mu sa girman masallatai a cikin zukatanmu. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillahi iqamis sala, da Allah ya magana nurun ala nur a cikin wannan sura, suratul nur. Sai faɗi nur ɗin ana samun shi fi buyutin adinallahu an turfa wa yuzkar fi hasmuh, haske na imani ana samun shi a masallatai. Da haka da Allah ya magana hasken imani, sai faɗin da ke samun shi sai ce fi buyutin adinallah, su wasu ke samun hasken sai ce rijalu la tulhihim tijaratu wala bai'un an zikrillah. Kuma ya kai ga annabi ya ce wata rana na yi nufi in je in kokkone gidaje wani ba su zuwa masallaci, suna fa sallah amma rashin zuwa masallaci yasa annabi ya so ya je kone gidajen su. Da haka masallaci an gina su ne don sallah, karatun Alkur'ani da zikiri da ambaton Allah,